أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جبتا كراتون عمدة الأحكام وانتبك جبتا روى وانا مصلاشي لكي زاوية مولانا خليفة ونيسور آلان دماته جهر يوبي أيو شافوك وطن رمضانا hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta 2444 za mu tashi a hadisin Abdullah bin Umar ana Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkum aljum'ata falyaktasil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda cikin ku ya halarci juma'a ranar juma'a falyaktasil yayi wanka ma'ana kafin yaje masallacin juma'a kuma saboda juma'a din wanda wannan umarni jumhur sun tafi akan cewa mustahabi ne ana so ranar juma'a yadda ake so a sa sabbin kaya ko a sa kaya mai kyau wankakke ko da ba sabo ba ne a sa turare to haka nan ana so a yi wanka kafin a tafi wanda wannan wanka sunna ce mustahabi amma wajen zahiriya asalin suna wajabta dukkan umarni ma'ana su a gunsu duk filul amri idan ya zo to idan babu wani sarifi zahiri kafa'i to kawai wajibi ne abin to a kan wannan su suka ce wajibi ne wankan juma'a har suna ganin cewa duk wanda ranar juma'a bai yi wanka ba ba shi da sallar juma'a ga wannan wani nau'i ne na hului kuma malikiya wajensu sunna ce mustahabi kamar sauran jumhur ulama illa iyaka abinda malikiya suka bambanta da sauran agun imamu malik idan ka yi wankan juma'a to da zarar ka ci abinci bayan wankan to sai ka sake yin wankan kasancewa da ke mazhabar malikiya akwai tadqiqi a ciki misali idan ka yi wankan ka shagaltu da abu muhimmi kamar cin abinci din to kamar wankan baka yi saboda zuwa masallacin juma'a ba ne in har saboda zuwa masallacin juma'a ne ka yi wankan to kana yi kawai ba wani shagali da ke gabanka kawai tafiya za ka yi masallaci to saboda haka idan za ka yi wanka kana da wasu shagulgula muhimmai irin su cin abinci da sauransu ka ci abincin ka gama tukuna ka yi wanka to shi ne bambancinmu da sauran mazahibin ka yi wanka shi kenan ko da da sassafin nan ka yi wanka ranar juma'a da wannan wankan za ka iya tafiya masallaci can an jima عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين حديث جابر mun gabatar da tarjaman sa can baya shine Jabir bin Abdullah al-Ansari قال يشي جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ونمتم يزو مسلاشي النبي صلى الله عليه وسلم يناي ومتاني خطبة ران الجمعة يوم الجمعة فقال سيشي أصليت يا فلان كاي صلى يا كيواني قال لا يشي بنيبا أنا صلر تهية المسجد ظاهر حديثي كاي تهية المسجد قال لا سيشي قال سيشي قم فركع ركعتين كتاشي كي ركع قدادي وفي رواية وترواية فصلي ركعتين كتاشي كي صلى ركعتين وأن فركعة من إطلاق الجزء وإرادة الكل وأنكما ينانا أباد سنة أسلي أنشي إركع بانا نفن كي ركوئي بكي صلى أنباوى صلى سونا ركوئي كما يندأكي باوى صلى سونا سجدة شيني مجاز العقل علاقة جزئية أنا صام كلية جزئية مكانية زمانية علاقات نا مجاز العقل وانا حديثي مو أقوم مالكية لو كتن للإمام ينا خطبة بيحدث أي نافلة با ابن رشيد ياكاو شكين لتاتنسا بداية المجتهد شيوا دليل ليسا فكهاء الأمصار سكي ساباني شين إذا متن يشغو مسلا شين جمعة لإمام ينا خطبة زي تهية المسجد دي كو زي سوراري خطبة سوو ليش تعارض الآثار لي والعدلة حديثة سنة تعارض دكما دليل سنة كرو دجونا يشي جيفي قدا wajabci sauraron kutuba wanda wasu suna ganin cewa ma wai za kuri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna dinnan ana nufin kutuba ne sun kaddara na'ibul fa'il din al-khatib ne asalin sa wai za qara' al-khatibul qur'ana tukunna aka cire fa'ilin a bisa yadda muka sani aka gina fi'ilin majhuli wa idza quri'al qur'an to saboda aka fassami'u lahu wa ansitu umarni ne guda biyu na wajibi saboda haka ba zai yi kai sallah kuma kana sauraron kutuba ba ba zai yi kai sallah kuma kai shiru ba kaga sallan naka yayi ta'arudi yayi karau da umarnin nan guda biyu fastami ulahu wa antitutun nan dan hankalinka yana kan sallar ko kuma yana kan kutuba ko ba zai yi mai sallah yayi shiru ba ko ba komai zai ce Allahu akbar zai ce sami Allahu liman hamidahu zai karanta fatiha ba zai yi shiru ba to kaga dalilai sun yi karo hakanan wannan kuma yace wa wanda ya shigo din kai sallah kai tahiyatul masjidi yace ban yi ba yace tashi kai to kaga yaya zaka yi to idan ka duba murajjihat abubuwan da za su rajjaha rashin yin kutubar rashin yin tahiyatul masjid kasancewa kutuba din asati so dai ne ake yi so dai ake yin kutuba nafilbili ko tahiyatul masjid ko yaushe cikin ranakun sati za a yi abinda yake mudayya agun malaman usul fiqh suna cewa akwai mutayyak akwai muwaffa akwai abinda Allah ya bashi lokaci mai matsi don kawai in baka yi a wannan lokacin ba to ya wuce ka akwai wanda kuma yake da lokaci muwaffa misali kaman azumin watan Ramadan yana daga cikin mutayyakat saboda a watanni 12 na shekara wata ɗaya ne kawai aka yarda kiyasi mutayyak ne to haka nan kutuba mutayyak ne ranar juma'a a ranar juma'a ma yana da ɗan wani lokaci to abin da ya kasance kamar haka yana da lokaci mai kunci to ana gabatar da shi ana bashi muhimmanci fiye da abin da aka bashi lokaci yalwatacce shi yasa galibi ake so a haɗa karatun fiqhu da hadisi yanzu shi wanda bai san ilimin fiqh ko bai san ilimin usul fiqh ba kawai littattafan hadisai su bulughul maram su umdatul akam sura yake karantawa idan ya ji an ce malikiya sun ce limamin in yana yin kutuba haramun ne ka yi nafili sai ya tuhumi malikiya cewa sun ƙi bin wannan hadisi saboda shi hadisin ya sani bai san wani fiqhu su usulu fiqhu da ka'idodi ba sanin kowa ne kutuba din sharadi ne a sallar juma'a ba ma wajibi ba ne sai aka cewa abu sharadi ya tsara wajibi ko kuma rukuni ana ganin ma cewa kutuba biyun maimakon rako'i guda biyun ne da aka rage na sallar azhar kaga lamarin sa babba ne kenan ta yaya zaka bar wannan abin a sanadiyar nafilan da koyaushe kaga dama zaka yi wannan murajjihi ne tarjihi ne kawai sosai daga ciki kuma mun sha bayanin cewa ba za ka ɗauki gundarin hadisi kwaya ɗaya ka gina hukunci ko fatawa a kai ba sai ka tara alfazin wannan hadisi Tirmidhi ne lafazinsa Nasa'i ne lafazinsa Hakim da wanne lafazi ya rawaito Bukhari da wanne lafazi ka duba Masa'i ka tattara alfazin to anan za ka gane to menene wannan hadisi yake nufi daga cikin lafuzzukan al-Imam Tirmidhi yace dakhala rajulun fil masjidi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaktubu fi hay'ati bazza yace haka wani mutum ya shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin khutuba a wani yanayi buzu-buzu ake cewa komai dai ba dai yadda yake da datti riguna a yaƙi alamun dai talaka ne mabukaci wanda yana bukatun a taimaka mishi shi ne hay'at bazzat a al'adar manzo sallallahu alaihi wasallama baya so ya ga talaka manzo ba kaman mu bane idan manzo ya ga wanda yake cikin wani irin yanayi ko rigansa a yage ko alamun da yunwa a jikinsa ko waito hankalinsa a tashi hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ga wannan ya zo ya dan bashi wani abu wannan ya zo ya dan bashi wani abu sai ya ga yana tafara tukuna hankalinsa zai kwanta Ibnul Arabi al-Maliki cikin littafinsa Ahkamul Qur'an ya ce wa wannan lafazi din fasl ne da yake fayyace maka matsala dalilin da wannan mutumin manzo ya ce ya tashi ya yi raka'a guda biyu saboda a gan shi ne in an gama sallah a taimaka mishi saboda al'adar mutane idan mutum ya aikata abin da ba cika aikatawa ba zai zamo abin kallo ba a yin nafila limami yana kuduba wannan shi ne asali to lokacin da wani ya tashi yana yi to musamman musamman wanda ya shigo zai mamaki me yasa wannan yake, wannan ya kalle shi, wannan ya kalle shi. Duk wanda ya ganshi kuma zai ganshi irin yanayin da yake, ga yunwa, kanjaman ne, riga, yage. To shi kenan ana gama sallah, mutane sai su wannan da dirhami dai, wannan dirhami zai dan tara abin da ya samu ya fice. In kuka lura yanzu ma a sallar juma'a za ka saka ga wani ba zai fito ya roƙo ba, amma zai dan tashi ku ga irin yanayin halinsa. Ko a yau juma'a ka je ba za ka rasa irin wannan ba. Ba kowa ne zai zo ya ce ga halin da nake ciki, sai a taimaka min, kawai wani zai zo ya dan tsaya ka ga yanayin abun nan. To la'alla wani daga ciki bayan an gama sallah zai zo ya ɗauki naira biyar ne na goma ya tara abin da ya samu ya tafi, ya ce don wannan ne aka ce wannan yayi raka a ganshi don a taimaka mishi, saboda ba zai yi lokaci guda kana sauraron kudu ba kana nafila ba. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, kana da zuciya ɗaya ne a jikinka, zuciya ɗaya zai mayar da hankali akan abu ɗaya ne, imma tahiyyatul masjidi wa imma kutuba, cewa kana tahiyyatul masjidi kuma kana sauraron kutuba ba za su haɗu ba, saboda zuciyarka guda ɗaya. Sauraron kuduban sharadi ne, wajibi ne, har manzo yake cewa in dan uwanka yayi magana ma ka ce masa an sit an sit, wannan an sit din ma ka ga nasiha ce ka yayi, kar ka yi magana ishiru ishiru, to kai din ma da kace kar ka yi magana ka yi magana faqad lagauta haka. To saboda haka waɗannan su ne mahangan malikiya akan kar ayi nafila bayan lokacin da limami yake kutuba, ba an ki ɗaukan hadisin bane ayi aiki da shi, kamar yadda galibi idan waɗanda ba su san ka'idodin usul fiqh ce wannan waqtu ne mu mutayyaq, waqtu ne mu wasa, ko alfazin hadisi da fazi kaza ya ce kaza, kawai da zarar an ga mazhaba ta saba wani hadisi shi kenan sai a ce ai kawai an ki bin hadisin, ga sunna karara an ki bi, ba haka bane. Ita sunna din kafin a bi ta akwai ayyukan da ake tukuna kafin a bi, tunda akwai nasik ne shi, akwai mansuki ko mansuki ne, akwai am ko kuma khas ne shi, ko mutula ne ko mukayyad ne, dalilinsa mafhumi ne ko dalilinsa mantuki ne. Mantuki ana gabatar da shi akan mafhumi, za a ji am ayi amfani da khas, za a ji mutulaq ayi amfani da mukayyad, za a ji mansuki ayi amfani da nasik, ba haka bane? Ba haka kawai duk inda aka ga hadisi a dauka ayi aiki da shi ba. Shi yasa zaka ga waɗanda ba su da usulul fiqh ba su iya fiqhu ba, suna karanta irin su bulughul maram, kaɗan ka tsaya ka ɗan tsaurara za ka ji kwaɓa sosai a ciki, sai ka ce ma wani irin karatu ne wannan ake, za ka ga ana ta kwaɓawa, saboda zai zo ya haɗu da hadisai guda biyu zahirin sun yi karau da juna, bai san yadda zai yi warware ba, kamar hadisin Busra da hadisin Ibn Abbas ba. Hadisin Busra ya ce man masa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya taɓa da auratsa alwalarsa ta ɓaci ya sake alwala. Hadisin Abdullahi bin Abbas ya ce ai al'auran ka ɗin wata gaba ce cikin gaɓoɓin jikinka, kamar kanka ne ko hannunka ko ƙafanka ka taɓa, ta yaya alwalanka zai lalace? Ya zai da waɗannan hadisai guda biyu. Kuma Al-Hafiz Ibn Hajar yana kawo wannan hadisin, ya kawo wannan hadisin a gaba da shi a jere, saboda shi ya san me yake yi, kai kuma da kake karanta baka san me kake ba, sai a fara kane kane kuma, ko kaga karara an ce hadisi marfu'i sai a ce ai wannan hadisi daga shi aka yi sama, kai an daga hadisin sama, kawai shi rafa'a yarfa'u na lugha din shi ne ya fassara, ko haza hadisun mawqufun ai wannan hadisin sai yadda shi akai ya fassara mawqufi da asalin larabci ba wai marfu'i hadisin da manzo ya fada ko ya aikata mawqufi wanda sahabi ya fada ko ya aikata duk bai san wannan ba ko haza hadisin mu'allakan wannan hadisin arata ya shi akai ko akan bishiya ko aina a karata ya ta yi da abin da yake faruwa kenan kuma ana nan dole ana a maduta to saboda haka wannan shi ne mahangan malikiya ya al'imamu nawawi wanda ba shafi'i ne munsifi adali ya ce in ka tara lafuzzukan wannan hadisin gaba daya ya ce za ka ga akwai lafuzin da ya ce إذا جاء أحدكم والإمام يكتب فليركع ركعتين فيتي فليتجوز فيهما يتي وانا فليتجوز فيهما لأن يتي يا تتري يا ولي دب وقنقرون ندعيكي ساقوان ندعيكي فانكم الدليلي وانا لبز فليتجوز فيهما لأن دليل مالكي يعني ma'ana sauri yayi nafila yayi nafila da sauri irin yadda ake raka'a al-fajr kawai ya zauna wannan ɗaya daga cikin dafukansa kaga raka'a al-fajr har Aisha take cewa anya mako a manzo yana karanta fatiha a ciki yadda yake yi da sauri to yayi irin wannan nafila guda cikin kawai ya zauna kaga shikenan ma'ana wannan zai nuna maka rashin yinsa shi ne in kuma za ka yi din zahirin wannan hadisi ga lafazin yadda za ka yi din ba normal irin tahiyyatul masjidin da ka saba kana yi ba ne wannan tahiyyatul masjidi ne na musamman ka yi sauri ka gama ka ce assalamu alaikum ka saurari ku baka ka ga shikenan magana ya kare an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس يجي من ذا صلى الله عليه وسلم ينا خطبة غدابيو آي أسي أما ينا رب سكان ستنزمة دن أغاني خطبة تفرقو da ta biyu sai ya zauna a tsakani ba don wannan zaman ba shikenan kutuba ɗaya ne za a ce kutubobin kuma guda biyu ne kamar yadda da su muka faɗa a matsayin rak'o'i guda biyu na azhar waɗanda aka rage a wannan matsayin ne an abi hurairata radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت لك أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال إذا قلت لصاحبك إنك جاوى أبوك إنك أنا صاحب أنا نجي وان ليكي كسدك أزوني سود الصاحب يناد إطلاقات قد ترى على رجل itlaqati daban-daban guda tara ko kusan haka yana daga cikin sahibinka wanda zaman gude ya hada ku kaman wannan kaman kai ne zaka je Kano wanda kuke zaune da shi a ci ko baka taba ganin sa ba to sahibinka ne wannan akwai sahib suhuba wanda kuka sani na nahau min zaka zu in suhubatan abana na suhuba kace sahibu mali mai dukiya akwai wannan sannan akwai sahib wato magoyin bayan wanda yake goyen bayanka wannan ne zaka ji fuqahu suna cewa wa bihi qala ashabuna da wannan magana ne magoyan bayan suka fada ko mabiyan mazhabar mu suka fada akwai irin wannan akwai sahib istilahi wanda ya ga manzo Allah yayi imani da shi suna nan itlaqati da yawa shine wai wani aka kafa masa hujja, wani bashi'i aka kafa mishi hujja cewa yaya kuke la'antan Abubakar, ba kwa son Abubakar, sannan Qur'ani yayi nasi cewa shi sahabi, sahabin manzo Allah ne, nasi karara a Qur'ani, izi yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Yace ai sahib anan wai yadda Allah yace fasbir kama saba abunnan fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti. To yadda aka ce sahibul huti wato shine anan ma aka ce izi yaqulu li sahibi kajifa. Me yayi zafi haka? Ma'ana dole dai sai an bada sai na Abubakar. Kaga wala takun ka sahibul huti dinnan shi ma wani ma'ana ne na sahib daban. Mutumin da ya lazamci abu ko mutumin da wata kissa ta kasance tsakanin sa da abu. Zaka ga hadisi da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce ma fa'ala sahibuka. Ka gane wani abu ne, ya faru dangane da kai akan wani abu, sai a ce wannan abin ya mutuminka, me yafa yaya labarin wannan abu da ya faru. To ana amfani da sahib irin wannan, kasancewa kissa ta kasance tsakanin annabi Yunusa da kifi, ake kiran annabi Yunus din da sahibul huti. Kai ne misali cikin dare ka shigo sai kare ya koro ka, ka fita a guje kare yana binka, mutane suna ma dariya. Da safe da ya fito wani ya ce ma ya sahibal kalbi, to yana magana ne akan abin da ya faru jiya da daddare. Tattun waɗannan abubuwa ne ya tulakati ne lugawiya, sai ka san larabci za ka fahimci me ake nufi. To kamar wannan ne. To saboda haka a nan iza kulta li sahibika, idan ka gayawa wanda yake zaune kusa da kai ko damanka ko hagunka a safu ko gaba da kai ko bayanka cikin masallaci, abin da ya haɗa ku kawai ka zo masallaci ya zo masallaci. To da kaga yayi magana sai ka ce mishi ansib kishiru, sai ya ce yawmal jumu'ati, ta faɗi wannan ranar juma'a ne, wal imamu yaqtubu, a lokacin imami yana yin khutuba, faqad laghawta, kayi lagu, ana kayi maganan banza. Aka ce lagu shine abin da bashi da amfani, ko magana ko aiki. Shi yasa ake cewa allahu yana amfani da dukkan gaboni. Yanzu misali kai ne ka kunna kaset ɗin Bob Marley haka ko Michael Jackson, kawai kana saurara amma baka jin meye ne faɗa. Shi yayin yadda wasu za su kunna wakan India suna ta saurara kawai wai da daɗi, amma ba su san menene ake faɗa ba, wannan shi ma lagu. Amma inda misali ka san me ake faɗa, kana so hikimomin cikin wannan waƙan ko nasiha ko kuma wasu jan hankali, wasu abubuwa dai adabiyat na cikin waƙan kana fahimta, ka san me ake, to wannan ba a ce mishi lagu. Kaga wannan lagu ne da ya shafi ji. Haka nan misali lagu da ya shafi harshe kuma kamar ku zauna a daba ku yi ta hira, yani ba wa'azi ba, ba nasiha ba, ba komai ba, kawai wanda ya kawo ra'ayin sa wanda ku watsi, wannan lagu ne ya harshe. To duk suna nan, duk wani abin da in aka yi ce ba shi da tasiri, ba wata ma'ana, wata fa'ida da za ta koma ga lahirarka ko gyara duniyarka, abin jinsa kai, faɗansa kai, aikata shi kai, ya zama lagu. Shi ne Allah ya cire lagu din cikin sifofin mu'minai gaba ɗaya. Wallazina hum ani laghwi yatamuriduna, ko idza sami'u laghwa a'radu anhu, kuma ya nuna cewa a gidan aljanna babu lagu. La yasma'una fiha alawun wala ta'siba illa qilan salaman salama. Wanda kuma galibin abin da yanzu su kutum ake rayuwa a ciki kenan. Wani lagu zai ziyo ya kawo dakin sai ya ci. Zai ziyo lagu ya kawo dakin sai ya ci ya cinye lokutan sa gaba da. To wannan ne shine faqad sadauta, mana an ci din da ka fada aikin banza ne, maganar banza ne. Ni waye saka? Mana ka hana shi magana kai ma kai magana shi. An ci din ba magana ba ne. To wanda shi ne abinda Manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi karkashin wannan kudura da wani abu muhimmi sosai karkashin wannan hadisi. To idan mamu ya gaya wa abokin zamansa an yayi magana yayi lagu, to yaya limamin kansa kuma idan yayi magana? Limamin yana yin kuduba, shi mamu ya ce wa wani an sit, wannan an sit din zahiri nasiha ce, kamar ya hana shi maganan ne. Aka ce shi wanda ya faɗi an sit din ma yayi magana, aka yi wonin nashi yayi maganan banza, yayi aikin banza, to ya limami kuma yayi magana a cikin kudubarsa? Saboda fassara kuduba a cikin kuduba din magana ne a cikin kuduba. In har mamu da yake zaune aka ce wajibi ya saurari kuduban, ba shi yake yin kuduban ba, kuma yayi wa wani nasiha aka ce nasihar lahu ne, to yaya kai mai yin kuduban kuma a cikin kuduban kai magana kuma? Saboda haka mas'alar fassara kutuba mas'ala ce marjuhiya, ko da waɗanda suke fassarawa suna allalawa da cewa ana so ne mutane suna fahimtar me ake faɗa. To ai a hakan ne, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sa kowa ya tarjama ya fassara kuduba ba. Haka Abubakar, haka Umar, haka Usman, haka Sayyidina Ali, haka daulolin musulunci da suka zo kaf har zuwa zamanin su daular Sheikh Usman Danfodiyo, ba a taɓa fassara kuduba a Fulanci ko Hausa ko zuwa yare ba, tare da duk zamani ana samun waɗanda ba sa jin Larabci. Wani na bashi a timing na ce abinda kake so ka, ina son tabbatar maka cewa fassara kutuba yana daga cikin bidiyoyin zamani. Ba ana maganan hadisi, ka samu hadisi manzo ya yi kutuba ya fassara ko ya sa wani ya fassara ba. Wannan har duniya ya tashi ba za ka samu wannan hadisin ba. Abinda nake so da kai a tarihin musulunci, wani khatibi a wata daula ta musulunci ka kawo a tarihi cewa ya fassara kuduba zuwa yaransa. Wannan asali din ne na baka. Babu. Abinda ya sa za ka ga a Malikiya ma an ce kuduba din abinnan an ta kuna mimma tusammihi al-arabu kutubatan, ba saboda magana cikin jama'a din yana da suna kala-kala. Akwai kutuba da muke magana a kai, akwai muhabara, akwai makala, akwai muhawara, akwai muhadasa. Dan kawai ka zaya gaban mutane kana magana, wannan ba shi ne kutuba ba. Akwai kutuba din an ɗauko shi min al-khatbi ne, wani babban lamari. Wasu ka ce an ɗauko shi min al-mukhatabah, kasancewa ka tsaya kana gaya wa mutane saƙo. To saboda haka kutubar farko ta kasance abin da Larabawa suke kiran shi kutuba ne. In ka karanta ilmul adab, misali al-udaba suna kawo kutaba ba da kutab din fusaha'ul arab ba, za ka karanta a adab an yi ma tarihin kutuba, an ce ga makala ko ga risala, ga kissa, ga riwaya, abubuwa ne da yawa. To a ciki din kawai abinda ake bukata limami ya hau kan minbari yayi abinda Laraba suke kira abin da suna kutuba. Sannan wa an takuna bil arabiyyati, ko me a shimawu ya ka wannan kasance kutubar an yi da Larabci. Kun san menene yi kamar wannan? Idan za a zo ana yin kuduba duk sati ana fassara mana, yaushe za mu koyi Larabci, musamman waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ne? yaushe za su iya larabci. Misali ɗaliban ilimi wajen karanta asdari wani a Shimawi za ka zo ka tsinta ka iya larabci, yadda ana larabci za ka fahimta me ake faɗa, wanda kwata-kwata ba ɗalibin ilimi ba ne, me ya alaƙarsa da larabci, yaushe zai ji larabcin? Dama kutuba wato koya wa mutane musulmai duka larabci a sati sau ɗaya, ko a ce lacca ake wa musulmai na iya larabci a sati sau ɗaya. Misali duk abin da za a koya maka a sati sau ɗaya, to insha Allah aka yi kamar shekara ɗaya za ka koya, tare da sanin cewa dama yare ba fassara wa mutum ake ba lokacin da ake koya shi. Yanzu ba fulatani da yaran shi yaushe ya zauna da su ya ce wannan jiyam ko wannan ya ce ruwa ne ko wannan me sunan nono cappal ko to yaushe ne haka nan ba barbare ko ba mangi, kawai ana zaune a gidan ne yau da gobe yana ji ana yana ji sai kaga kawai ko ba wanda yare ne sai kaga kawai ya iya. To haka nan a sati za a dinga baka lecture khutuba na larabci sau ɗaya sau ɗaya, to sai kaga zuwa shekara ɗaya shekara biyu kawai ya kaji ma kawai larabcin kana ji, ko na labaru ne ma a rediyo za ka ci kana ji. Shi yasa yanzu misali ɗabi'atin in ka je kasashen Larabawa, ka je Kuwaiti, ka je Kafar, ka je Oman, misali ka je su Saudin nan, za ka ga kawai ɗabi'atan awam ɗin gari suna jin arabiyya fusha. Me yasa? Saboda ana kutuba da larabci, ana labarun gidan rediyo da larabci, na gani duk abubuwa da larabci. To wannan hikimar ne, saboda haka ne za ka gani yanzu mutane ba su iya larabci ba, mutanen gari haka awam ba su iya ba, saboda fassara musu kutuba ake yi. Amma lokacin da ba a fassara kutuba ba, misali kutuban da aka saba ana yi su ne suna na al-Imam Guni Ayyub suke yi, ko su kakana al-Imam Mustafa suke yi a lokacin muna kanana, har mun haddace kutuban ma. Yanzu misali akalla in ka haddace kutubar da limami yake yi, larabcin da yake cikin wannan kutuban ba ka iya ba. To saboda haka akwai abubuwa da yawa wanda malamanmu suna da hikima a kai, magabata suna da hikima a kai, amma a wannan zamani saboda rashin mu'amala da fiqhu da usulu fiqhi kenan, wai a ce wai zamani ne a zo a caccanta, kuma abinci baya ne ba ci gaba ba. Saboda haka in ka zamo limamin juma'a kar ka fassara kutuba. Akwai wata risala da muka rubuta akan wannan matsala a hukumu tarjamati a hukumu khutubati bi ghairi al-arabiyya wa tarjamatuha, wannan abu ne muhimmi sosai, amma wai abu in ya yadu ya zama kowa yana yi shikenan, mutane su sallama shikenan, yana da kyau kawai dan kowa yana abu shikenan, abu ya zama to jaizi ne. Uzurin badan bayan an gama fassara kutuban ana cewa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi tukuna ta da ikama, ba ma da ba ku da sallah ba, saboda abu maliki akwai akallul kutuba. In ka duba su sharhu saghir, su sharhu kabir, su da suki, akwai in aka shiga wani rinzi ana cewa akwai akallul kutuba, a ce a ciki ka gode wa Allah ka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati, ko aya ɗaya ne ka karanta, shi kenan shi ne akallul kutuba. To wannan dan larabcin da suke yi bayan sun fassara kutuban nan, ba dan wannan ba ma duk ba ku da sallar juma'a, wannan kuma za a ɗauke shi akallul kutuba a gyara muku sallah, a yi kiliyarin ɗin ku kawai ku tafi. Saboda mun faɗa kutubobin nan guda biyu a matsayin raka'o'i guda biyun ne wanda aka rage daga azza. To saboda haka limami ya yi kutuba ɗaya da larabci ɗaya da Hausa, kaga kutuba ba su cika kutuba guda biyu ba, na larabcin kutuba ne, sannan kuma na Hausan kuma ba kutuba ba ne. wannan kowa ya sani na Hausa ba kutuba bane, saboda kutuba ana samun sa da larabci ne, da larabci ake samun kutuba. To ganin haka kaga kenan sallah bata shiga bayan yawa. To saboda haka wannan matsala ce muhimmi wanda zaka fahimta a wannan lafazi faqad laghauta, wannan shine abinda ake cewa mafhumul muwafaqa. Haka ce mafhumul muwafaqa kala biyu ne, akwai wanda suke mustawayani, akwai kuma abinna aula wanda mafhumi yafi mantukin, akwai wanda kuma hukuncin mafhumi da mantukin duka iri daya ne. Ma'ana min babi aula, in har mamu wanda shi ba shi da yake in kudu ba yayi nasiha yace an si aka ce yayi lagu, to yaya idan limami yayi kuma? Wannan shi ne kaga wannan zai nuna maka mafhumul muwafaqa, wacce wanda ya wuce asalin mantuki din hukunci. Yanzu misali ne Allah da ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butuni nara, wanda ya ci dukiyar maraya ya ci wuta, to wanda ya kona fa abu dai ne. Wannan cefane yayi da kudin ya cinye, wannan kuma wuta ya sa a kudin ya kona, duk ba salwantarwa ba ne. Hana ci din daga shi zaka fahimci hana kona ko lalata dukiyar maraya. To konawa, lalatawa da cinyewa duk ɗaya ne hukuncin su, saboda duk an salwantar da dukiyar. Wannan shi ake ce mafhumul muwafaqa. A cikin mafhumul muwafaqa akwai kuma wanda shi mafhumin ya fi mantoki, kamar yadda Allah da ya ce fala taqullahuma uffin, karka cewa iyayenka uff. To dukansu kuma fa, idan mutum aka ce karka katse shi ko karka ce masa uff, an hana ka faɗa masa uff, to yaya kuma dukansa? Kaga dukan wanda shi ne mafhumi, daga hana ka gaya musu uffan ɗin aka fahimci cewa an hana ka dake su. To dukan hanawa, hana ka dake su ɗin ya fi gaya musu uffan. Hukuncin duka ɗaya ne, amma kuma wancan mafhumin ya fi mantuki. To kamar wannan ne, to a nan ma mafhumin ya fi mantuki, saboda mantukin ana magana da mamuni, mafhumin kuma limami shi ne kutuba. Limami shi ne kutuba. An abi hurairata radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yawm aljumu'ati thumma raha fi sa'ati alula fa ka'annama qarraba badanatan ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرنة ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لقى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وانديوان كاران الجمعة ثم راها في الساعة الأولى سننلو كشن رانا نفرقو سيفتا يجي مصلاتي. Ana idan aka ce raha, raha ya ruhu yana mukabala da gada ya gudu ne, lokacin kurkusa ne, furko raha tukuna sai gada ya gudu. Kusan da ke larabci din kalmomi sun ishe shi, fita ko tafiya a kowane lokaci yana da suna, yana da kalima. Yanzu misali Laraba suka ce sara zaidu, abin da ake nufi zaidu ya tafi da daddare cikin kawai tsara ɗin tafiya ce wanda ba ta kasancewa sai da daddare, kamar wannan. Saboda haka idan aka ce raha safiya, kaman karfe bayan rana, bayan rana ta fito, wani ku karfe 7 rana take fita, wani ku karfe 8, wani ku karfe 9. Ya danganci weather na geography na wannan kasa na wannan waje. To idan bayan rana tana fitowa sai ka fita ka je wani uzurinka, to shine za a ce raha zaidu, raha zaidu. Amma idan misali karfe 8 ne rana ke fita, ka tafi kaman 10, to za a ce zada zaidu, zada zaidu, saboda lokacin daban ne. Wannan dabda fitar rana, wannan kuma da tazara tsakaninsu, to wannan ne. Shi yasa zaka ga ana abin nan zagar an ce bil ghadwati ko war rauhati, to shine ake magana akai akan wannan. To saboda haka anan a bisa weza irin na Madina, kun san hadisin Madani ne, a Madina aka faɗe shi, tunda yana magana ne akan sallar Juma'a, ba yi sallar Juma'a a Makka ba. To ganin wannan za a duba wezan Madinan, shi za a duba, to a san sa'a na kuladin karfe nawa ne. Su a wajensu yana kasancewa kamar karfe 8, musamman lokacin zafi. To in karfe 8 ne, a sa'atul ula karfe 8, saniya 9, salisa 10, rabi'a 11, sannan kuma khamisa 12. Karfe 12 shine lokaci na ƙarshe, shine lokacin zawali, lokacin zawali, wanda lokacin yayi a yi sallar Juma'a. Ka gani, wanda ya je karfe 8, da wanda ya je 9, da wanda ya je 10, da wanda ya je 11, da wanda ya je 12, shi wanda ya je 12 kawai yana zuwa din sallah za a fara. Amma wanda ya je karfe 8 ba karatun Qur'ani, salati, yadda da muke yi yanzu, abin yanzu ne gagara. Yanzu da kyar ne za mu je mu samu kutuba, uzurruka sun riga ya sunya. Amma ya kamata mutum dukkan uzurrukansa aka ce ranar Juma'a ne ya jingine ya aji, saboda wannan gara basa, wannan fabala duk. Ka gan ka je da safe zuwa kafin limami ya haura kan mimbari, mahaddatanmu, gardawanmu, wani zai iya sautan Qur'ani ba? Ai mana awa nawa kake da shi? Awa 5 mai kyau sauka wani zai, wanda ba makaranci ba ne irin su izu 20-25 zai karanta. In kuma salatin annabi za ka yi wa sallim a kalla irin su 10-15 na za ka yi, to ina laifi? A ce duk sati ma baka da wata ibada na suluki da kake yi, sai fitowa karfe 8 aka yi sallar Juma'a ka dawo, ma ba ya ishe ka ba, ya ishe ka? To wannan ne shi ne anan a sa'a uda, wanda ya je karfe 8 misali, to fa ka'annama qarraba badanatan, tare da sanin cewa sa'a din na wancan lokaci da na wannan zai iya bambanta, saboda wancan lokacin ba a yi takdirin sa'a din ba. Misali yanzu aka ce sa'a awa ɗaya minti 60 ne, minti 60 ne awa ɗaya. To wancan lokacin kuma zai yiwu su yi itilafin awa ɗaya ɗin ga minti 70 ko 75 ko 80, saboda ba a yi takdirinsa a wancan lokacin ba. Shi yasa za ka ga suna amfani da inuwa, suna amfani da inuwa da rana, inda da dare ne suke amfani da tauraro, saboda sairun nujumi, wanda Allah yake magana a kai wa alamati wa bin najmi hum yahtaduna. Ko yanzu ma kauyuka suna da wannan ilimi, in ka ga tauraro kaza daidai da katangan wane dinnan, to yanzu karfe kaza ne. Sai in ka ga tauraro kaza ku kaza, saboda tauraro kamar yadda hankali yana canja waje, yana canja waje. Mu da ke muna rayuwa cikin birni ne, ba ruwanmu da wani tauraro, ba mu san ma yana canja wani waje ba, balle mu san sunayen tauraron. ko kauyukan mu yanzu ka je zaka ga sun ce ma wannan taurarin sunan sa kaza lokaci kaza yana kukara lokaci kaza yana kukara eh yana daya daga cikin abin da Allah yake magana akai wa alamati wa bin najmi hum yahtaduna da wannan da rana ayi amfani da inuwa kamar da zamu so mu karanta wani hadisi yana magana akan inuwa ba da time a inuwa ba da lokaci a inuwa za mu yi sallan a juma'a inuwa ba ta wuce wajen katangan nan ba hadisin zai zo imamu mali ya rawaito a muwatta a ibnu abdulbar cikin at-tamhid ya yi maganganu da yawa a kai sannan kuma nan ma za mu yi bayani sosai a kai hadisin zai zo a nan to kaga kenan in an ce awa daya yanzu misali idan kowanne awa minti 60 ne to zai baka a awa na biyar din zai baka karfe 10:12 idan ko minti 70 ne fa zai baka dab da karfe 1 misali karfe 1 saura minti 10 shine lokacin da manzo Allah yake sallan juma'a in kowanne awa ka bashi minti 70 kenan to saboda haka ne zai iya bambanta takdiri shi ne lokaci na biyar din da hadisi yake magana yana nan a tsakankanin karfe 12 zuwa karfe 1 in kuma zaka bashi minti 75 kowanne awa kuma zai wuce karfe 1 zai je kamar karfe 1 zuwa da rabi shi yasa in kana karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama na farko ana bukata kamar yadda hankali ka ga hadisin akan me yake magana sannan suru abinda hadisin yake magana akai to zaka gano hadisin a Makka aka rawaito shi ko a Madina kamar da muka buga misali wannan hadisi yana magana a sallar juma'a ba kan sallar juma'a ba yi sallar juma'a a Makka ba to ta wannan hanya za ka gano abubuwa da yawa in kuma abin ya shafi lokaci ne to karka zaci duk abin da aka faɗa a cikin hadisin ka kwatanta shi da zamaninka abubuwa sukan iya bambanta kamar da muka buga misali da awa nan ta yi ya zama minti 60 kamar namu ko ya zama 65 ko 75 zai yi ya zama to haka sannan kuma idan aka ce ma gabar yamma a cikin hadisi karka kwatanta da gabar ɗinka na Nigeria ko na Damaturu ko yamman ka na Nigeria ko na Damaturu inda aka faɗi hadisi shine zai nuna maka ina ne gabar ina ne yamma ina ne arewa kamar misali hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama la tastaqbilu al-qiblata بغائط ولا بول ولا تتدبروها ولكن شرقوا أو غربوا تغادوا أن حديث كفص رشع نجير شفا بطن يشي ما كرك فكنش كبلة كان باها يكو فتالي كرك باوا كبلة بايا كاقا أنا ياهنا كمي ياهنا كفص كان تنقبر دكما يما سنة يشي ولكن شرقوا وغربوا أما كفص كانش كبر كو يما ya warware abin ne to hadisin a Madina ne a Madina din su kibla su kudu ne shine istidbaru kibla kuma arewa ne kaga anan idan aka ce ma sharriqu wa gharribu hatta nan zaka gane hadisi yawa ba karanta hadisi zaka kawai kamar yadda hadisin kamar Adama turu aka fade shi ka fassara daidai da inda kake to shine yace fa kana ma qarraba badana in yaje kaman karfe 8 yadda muka fada a ko 8 da wani abu kaman ya bada a sadakar badana yini katon rakumi an ce mishi badana ne saboda girmansa shi yasa a larabcin aka ce albadan jiki ba kuma aka zo aka ce aljisim shi ma jiki ba, to shi an ce albadan din ana magana akan girman jikin ne, mutum tsawo ne da shi ko gajere ne, kato ne ko siriri ne. In an ce aljisim ana magana akan launin sa ne, fari ne shi ko kuma wankan tarwada ne yadda ake faɗa ko kuma baki ne. Amma a Hausa kawai albadanu jiki, aljisimu jiki. To shi ne a nan badana ma'ana katun rakumi, jami'insa shi ne albudunu. Albudunu shi ne wanda ya zo a cikin Qur'ani, walbudunu walbuduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi, shi ne. Sannan kuma wa man raha fi sa'ati thaniya, wanda ya fita a sa'a lokaci na biyu, fa ka'annama qarraba baqaratan, lokaci na biyu mun ce kamar karfe tara, kamar karfe tara, karka zo ka fassara da karfe biyu na rana, shi karfe biyu na rana a nan, karfe biyun da ya zo yana nufin kamar karfe tara, kamar a nan kenan, a nan kenan, kamar da karfe daya kamar karfe takwas. Fa ka'annama qarraba baqaratan, kamar ya ba da sadaka na sani, saboda aka ce karraba bima'ana tasaddaqa, wani abu ne wanda ka kusanci Allah da shi, shi ne ka bayar don ka kusanci Allah ka samu lada da shi. Wa man raha fi sa'ati thalitha, wanda kuma ya fita ya tafi a lokaci na uku, shi ne wanda muka ce kamar karfe karfe goma kenan, goma. Fa ka'annama qarraba kafshan aqrana, kamar ya ba da sadakar rago ne mai manyan kafo, aka ce aqran wato rago ne manyan kafo, ma'ana kato rikakken rago kenan. Ana cewa aqrana wanda duk rago ko duk dabban da yake da kafo guda biyu manya. Tukunan da ya ce kafshan ɗin shi ne ya ba shi sifa aqrana. Wa man raha fi sa'ati rabi'a, wanda ya fita ya tafi masallaci a lokaci na hudu, shi ne kamar karfe goma sha ɗaya kenan a nan, ko da wasu mintuna yadda muka yi bayani. Fa ka'annama qarraba dajajatan, kamar ya ba da sadakar kaza ne. Ana cewa dujaja, dijaja, dajaja, musallas ne, dujaja, dijaja da kuma dajaja, mu a nan ya shahara dajaja muke cewa kaza, ana cewa dijaja ko dujaja, musallas ne shi. Sanannen tsuntsu ne daga cikin al'afiyurul anisa, tsuntsaye waɗanda ake tare da suke tare da mutane, mutane suna kiwonsu ba sa guduwa, shi ne wannan al'anisa. Wa man raha fi sa'ati al-khamisa, wanda kuma ya fita ya je masallaci a lokaci na biyar, shi ne wanda muka ce kamar karfe goma sha biyu, idan muka yi amfani da lissafin kowace awa minti 60, idan kuma muka ce 70, to yakan iya kaiwa ɗaya ko kusan ɗaya kamar yadda muka yi bayani a baya. Fa ka'annama qarraba baydatan, kamar ya ba da sadakar ƙwai ne, ƙwai. Fa idza kharaja al-imamu, idan limami ya fita, hadaratil mala'ikatu, sai mala'iku kuma su halarci masallacin juma'a, yastami'una dhikra ay al-khutbata, suna sauraron khutba. Khutban shi ne aka kira shi da sunan zikiri, kasancewa ana karatun Qur'ani ana tunatar da mutane a ciki. Za mu tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.